Ya mazala ba kai ne na farkon wanda wannan matsala ta faru gare su ba. Duk annabawa, duk manzanni sun haɗu da irin wannan matsala. Wace matsala ce? Wadda za mu yi bayanin ta insha Allah ta'ala. Wannan kuma yana sake nuna cewa ashe matsalar dai wato tasliya ce Allah yake wa annabi, kwantar da hankali. Domin abin da aka ce ya wani abu ya same ka, kuma aka ba ka ce ma ai ba kai kadai bane, da wane da wane da wane da wane, shi ma ya haɗu da irin wannan matsala. Amma ƙarshe abin ya warware, ai ko rashin lafiya ce, wani ya zo duba kai ce akai taka ma mai sauki ne, na wane da ya kamu da shi, da wane da wane ya fi naka, kuma yana nan ya warke lafiya, yana nan yana yawansa, za ka ji daɗi ko? Ta zama mai kenan tasliya, kwantar da hankali. Allah yana kwantar da hankalin annabinsa, cewa babu wani annabi ko wani manzo da muka turo wannan kuma ya sake nuna cewa akwai bambanci tsakanin annabi da manzo kamar da muka yi bayani jiya. Manzo wanda Allah ya turo shi a matsayin sa na dan adam da wani sabon sako na musamman zuwa ga waɗansu mutane da suka kauce ko suka bar Allah ko suke yin wani sabo na musamman cewa ka je ka hana su, kila ma ba a taba zuwa an musu wa'azi ba. Shi kuma annabi wanda Allah ya nemi masa wahayi, mala'iku na zuwa gurinsa, sai dai ba wani sabon sako ne da shi ba, galiban kamar malami ne ya zo ya jaddada ya yi wa'azi ya dora akan abin da wannan annabin ko wancan manzon ya zo da shi, domin Allah ya yi umumi ya zo ya takhsisi min rasulin wala nabiyin. Amma kuma duk manzo aka ce annabi ne, kenan ba da annabi yake zama manzo ba, haka ne ko? To annabanin suna da yawa tun daga annabi Adamu kenan, domin Allah ya yi umumi ba wani annabi ba wani manzo da muka aiko kafin kai, face sanda ya zo zai wa'azi, sanda ya zo zai isar da saƙon Allah, sanda yake karanta saƙon Allah sai shaidan ya yi ƙoƙari ya yi amfani da zukatan mutane ya jefa musu wasu wasi, ya jefa musu wani tunani, ya jefa musu shakku su rika kallon maganar annabin da baibai, mamadin su kalle ta fara sai su kalle ta baka, shi annabin yana cewa kaza su kuma su nemata wani irin kallo mummuna da mummuna fasara. Amma galiban marasa imani da marasa kyakkyawar zuciya su Allah yake sawa irin wannan tunanin. Na fata mun gane. Sai Ubangiji ya bada labarin cewa kamar shaidan din ne ya yi jifa a cikin karatun annabin, amma ba a cikin karatun annabin yake jifa ba, ana nufin a cikin bayanin da annabin yake yi sai shaidan ya jefa nasa tunanin a zukatan mutane, mamadin su fahimci sako mai kyau sai su fahimci sako mara kyau. Kuma haka abin yake, duk wanda yake da ciwo da rashin lafiya a zuciyarsa, sanda kake isar masa da sako shi a baiban yake kallon sako, sai ya tafi yana kunjufa abin da yake, wai ka zafe ce kai baka ji abin da yake ba, ai habaici yake mana, ko ba haka bane? Amma wanda yake da kyakkyawan fahimta da adalci da nazari ba zai fahimci haka ba, sai ya fahimci sakon cikin gaskiya, ya baiwa maganar haƙƙinta, ya tafi yana cewa ai ga abin da ake nufi, ya yi ƙoƙarin wanke maganar ta tafi a daidai. So da ka wata magana ba ta bukata sai an zo an maimaita ta, an yi ƙoƙarin waiwayar da kai, magana sai za ka yi ta da Hausa, ba da Yarabanci ba, ba da Inyamuranci ba, da Hausa ba da Larabci ba, amma wani sai ya fahimce ta a baibai, wannan a fahimtar a baibai aikin shaidan ne, ma'ana shaidan ne ya sa maka aran kunnen shi, aran fahimta sai rikita ka. Babu annabin da ba a yi masa haka, babu malamin da ba a yi masa haka, babu manzon da ba a yi masa haka ba. Amma Ubangiji ta'ala sai ya zo ya kyautata ayoyin, ya gyara su, ya wanke su, saƙon ya isa zuwa ga zukatan masu imani su san cewa wannan gaskiya ce daga wajen Allah, kamar da ayoyi za su fahimta nan gaba. Na fata mun gane. To idan muka dauki kalmar tamanna a matsayin ma'anar karatu kenan bisa fasara waɗansu malamai, waɗansu malamai kuma suka ce a tamanna buri, abinda ake nufi da buri fata wani abu mai wahala kake so ya tabbata, ina fatan in ga abu kaza ya faru, ina fatan in ga ginin masallacin nan wata ran ya zama sai tarihi, to wani ana kiransa tamanni. To me wani buri annabi yake da shi, wani buri duk wani manzo yake da shi, wani buri duk wani malami yake da shi, shine ya ga mutane sun zama mutanen kirki, sanda yake wa'azi, sanda yake tunatarwa, sanda yake isar da sako su yake kowa ya gane, to sanda yake kokarin guiding din mutane da shiryar da su da daura su akan daidai, sai shaidan shi kuma ya rika amfani da wannan dama sai jefa wa mutane wani shakku da tunani, sai ne Ubangiji yake cewa sai shedan ya jefa a cikin burin da annabin yake da shi. Sai wasu suka yi mummunar fahimta suka dauka a cikin karatun ake jefawa, wanda ba a cikin karatun bane. Ana nufin cikin bayanan annabin, cikin burin da annabin yake da shi, shi kuma shedan yake kokari ya jefa wani burin nasa na daban zuwa ga zukatan mutane. Sabanin watan kisa da muka faɗa, cewa wasu malamai a cikin tafsirinsu, har su Abdulrahman ibn Abi Hatim, babban malami, imami, ɗan imami. Abdulrahman ibn Abi Hatim babban malami ne, imami, shugaba a wannan addini, wanda ya aljarhu wa ta'dil na ibn Abi Hatim, Abdulrahman ibn Abi Hatim. Abu Hatim al-Razi kuwa babban malami ne, abokinsa imamu Ahmad ɗan Hanbali, wanda suka yi wannan addini hidima. Shi ɗan malami ne, imami ne, shugaba ne na addini. Shi ma uban malami ne, shugaba ne, imami na addini. Ina fata an gane. Da kan kana karanta aljarhu wa ta'dil ko tafsirinsa, za ka ji yana cewa na ji babana ya ce, ko an tambayi babana, yana nufin Abu Hatim al-Razi. Abdurrahman ibn Abi Hatim, irinsu Ibn Jarir al-Tabari da sauran da yawa daga cikin malamai sun kawo wannan kissa a cikin tafsiransu da isnadai, amma duk isnadin bai inganta ba, ko ka same shi mursali ko ka same shi munqati, kamar mai tanwir ta tafsiri tanwir, shi cewa ma kissa da ganinta ma ƙarya ce, ma bata tabbata ba, ma'ana zuke ta mallaki. Wai kamar yadda muka faɗa jiya, wai wata rana ne annabi yana karanta suratin Najami, wan najami idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa, sai annabi ya zo inda ake ce afara aitumul lata wal uzza, yana karantawa tun daga wan najami. Ga kafirai sun taru sun yi ƙuru sun zuba wa annabi ido, yana karanta suratin Najami, ga kuma musulmi a gefe. Sai ya zo inda Allah ke, to afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra, wai yana zuwa daidai wannan guri, wai sai shedan sai jefa wani karatu a harshen annabi, wai shi annabi bai san ya faɗa ba, amma su masu sauraro da kafiran suna ji, wai sai annabi ya ce tilkal gharani qul ula, wa'annan waɗansu gumaka ne masu daraja. Kun ga lata da uzza din nan, gumaka ne masu daraja. Wa inna shafa'atahunna laturtuja, ai dama cetonsu da alfarmarsu ake ta fata, ake ta neman. Wa inna shafa'atahunna laturtuja, daga nan sai annabi ya ci gaba da karatun. Suna jin daɗi, suna farin ciki, annabi ya yabi gumakanmu. To ai mu da irin wannan wa'azin dama yake, ai mu ba za mu yi faɗa da shi ba. Yana zuwa ƙarshen sura, fasjudu lillahi wa abudu, ku yi sujjada ga Allah ku bauta mishi. Sai annabi ya faɗi ya yi sujjada, su ma sai suka faɗi suka yi sujjada, saboda wai ya yabi gumakansu. Mutanen da suke ƙasar Habasha aka kai musu labari cewa ai duk kafiran Maka ma sun musulunta, har suka taho suna murna Maka ta yi lafiya. Sai labari ya zo cewa ai ba su musulunta ba, ai wai annabi ne a cikin karatunsa ya yabi wa'annan gumaka. Sai annabi ya koma gida, abin ya dame shi, yana ta kuka, hankalinsa ya tashi, shi bai san ya faɗi wannan magana ba. Sai Ubangiji ya ce ka yi haƙuri, ai babu wani annabi da muka aiko ko wani manzo, illa iza tamanna, face san da ya zo yana karatu, alqa shaitanu fi umniyati, shaitan sai ya yi jifa a cikin karatun nasa, sai ya jefa wani abu da ba shi annabin yake nufi ba. To da haka ba kai ne farau ba. To wannan labarin zuke ta mallani, kuma ƙarya ne, kuma bai tabbata ba. Har muka yi ishara da cewa shi kansa Ibn Kathir da ya koro hadisan ya tabbatar ba su inganta ba. Kuma wancan littafi na Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Nasbul Majaniq li Khasfi Qissatul Gharaniq, yayi kata-kata da kissa. Duk da wasu malamai kamar yadda muka ta irinsu Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo kissar a cikin littafin shi Mukhtasarus Sira, amma dai ba ta tabbata ba. Malaman hadisi sun tabbatar ba ta da inganci, ƙarya ce, ba ta tabbata ba. na fata mun gane. To me gaskiyar lamari shine babu wani annabi, babu wani manzo da Allah ya aiko, kaga gaba ɗaya umumi ne. Duk a ce shedan yayi musu haka, kaga ba zai yi ba. A abinda yake nufi, duk sanda yazo zai wa'azi, duk sanda zai karanta sakon Allah, sai shedan yayi kokarin shigo da wani shakku da tunani a cikin zukatan masu sauraro, wanda sai aka yi ibara da cewa kamar a cikin karatun annabin aka sa. Ma'ana san da yake maganar annabin yana cewa jama'a kaza kaza ne fa, sun kuma sai su fahimci abin a baibai, sai su tashi suna surutu, suna ƙaryatawa, suna zancen banza kenan, ai ba za a yi ba, ai ba za a ji ba, ai ba za a yadda ba. Wannan babu wani annabin da bai haɗu da wannan matsala ba, babu wani malami da baya haɗuwa da wannan matsala. Wannan shine gaskiyar lamari, shine kuma hakikanin abin da malamai suka ce shine ma'anar aya din, domin shine zai fi dacewa da matsayin annabi, don babu wani annabi da za a ce shedan yayi wannan tasirin a bakinsa ko a harshensa, domin shedan baya samun tasiri akan annabawan Allah irin wannan tasirin. Kuma ya ma zai wa sai annabi ya yabo wa'annan gumaka, ai ba zai yi ba. Na fata mun gane. Saboda haka babu wani annabi ko wani manzo da muka turo, illa idza tamanna, face sanda yake cikin burin shiryar da mutane, alqa shaytanu fi umniyati, shaydan yana kokarin jifa a cikin burin da yake da shi, sai ya jefa nasa tunanin zuwa ga zukatan mutane ake nufi. Fayansakhullahu ma yulki shaytan, sai Ubangiji ya kore, ya share, ya goge abin da shaydan din ne yake jefa wa mutane. To akwai masu kyakkyawan tunani, akwai masu imani, akwai masu sauraro na alkhairi, su shaydan ba zai bari su fahimci sakon a baibai ba, sai Ubangiji ya shafe wannan abin da shaydan ya jefa. Thumma yuhkimullahu ayati, sai Ubangiji ya ci gaba da kyautata ayoyinsa, a rika jin su da daɗi da kyakkyawan ambato, a rika jin su suna birgewa suna ƙayatarwa. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne mai hikima. A jiya muka ce akwai waɗansu siffofi guda uku da ya kamata kullum musulmi ya rika siffanta Allah da su a game da duk abin da yake faruwa a duniya ko a karan kansa. Wannan zai sa mishi ya gane cewa lallai Ubangiji duk abin da kaga ya zartar, yana zartar da shi bisa ilimi ba da jahilci ba, da saninsa. Na biyu, akwai hikima ciki. Abu da kaga ya faru akwai hikima, ma'ana yanzu shekarar da ta wuce ba a yi karatu ba, ba a yi tafsiri ba, ana gida a kulle, ba a zuwa ko ina, da sanin Allah ya san abin zai faru. Kuma akwai wata hikima da Allah ke nufi. Sannan kuma Allah adili ne, duk abin da yaga ya faru Ubangiji ya yi wa mutane adalci, babu zalunci. Allah, inna Allaha la yazlimu miskala zarra, wama kana Allahu liyazlimahum walakin anfusahum yazlim, walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah baya zalunci. Inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah baya zalunci ko kadan. To tunda adili ne, sai ayi wa Allah kyakkyawan zato subhanahu wataala. Sai aya ta gaba, Allah ya ce
يَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ.
نعم.
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, وَبَنْجِدِ يَنَا كَوْتَ تَآيُوِنْ سَنِي, yana kuma goge da share abin da shedan ke jefawa na waswasi da tunani ba don komai ba. Wannan lamu ta'lil kenan. Li yaj'ala, lamu ta'lil malaman nahwu suka ce lamun ce da take zuwa don nuna dalilin yin aiki, kuma idan ta zo akwai an mudmara, wadda take sanya fi'li mudari'i ya zama mansubi. Li yaj'ala, يجعل فعل مضارعه منصوب بان مضمره جوازا بعد لام التعليل لام التعليل لام دكي نون سبب ين اب كان كما ده لام دكي كرا لام الفعل لام الفعل ita lamul fi'il ko lamul amri tana daure fi'ili ne a ce liyaja'al sai ta daure wannan kuma liyaja'ala sai ta yi nasba to me yayi nasabar anti Allah ne zan kai a gurin malaman nahwu ko to wannan an dan yi tace aka buye ta ai liyaja'ala لأن يجعل ليجعل الله ليجعل ما يلقي دومون أبنجدي يسنيا أبن نند شهدان يجيفا نشكو نتناني نكالي يتاوا نحن جان أبا أبي بي وانن أبن شهدان يجيفا متاني أبنجدي دن يسنيا شيني فتنة تان دن يدام فتنة جارباوا في قلوبهم مرض للذين في قلوبهم مرض غوادان دا اكوي تيو ا cikin zukatansu ka ji magana ta fito duk wanda yake da kyakkyawan niyya da jarariyar zuciya wallahi in ya ji magana kyakkyawar fasara yake mata sayyidina umar yana cewa idan kaga dan uwanka yana aikata wani abu mara kyau ko ya furta wata magana kafin ka sanya ta a cikin mummunan zato nemo mata mafita guda 40 tukuna kila kaza yake nufi wata kila ma kaza yake nufi kai ta ba shi excuse da uzuri har sai ka ba da uzuri 40 sannan ka jefa ta a mummunan guda ɗaya idan 40 din can ba su samu wane ne yake haka a cikin mu kawai ka ga wucewa sai ka ga wani ustazi a gindin marhaba su nima yana tsaye kuma ustazi ne ka san shi sai ka ce kila wa'azi ya je yi kila nasiha ya je yi kila neman abokinsa ya je kila ya je sayan wani abu ne kai ta kawo dalilai kila hanya ce ta biyo da shi ya tsaya yake kallon wa'azi da su da ko ba haka ba ne amma kana ganin sa ka ce ka ga ustazan nan fa su suke hana mu zuwa gindin marhaban nan amma ka ganci shi ma ya zo wannan ba kai adalci ba kamata ka fara bashi kyakkyawan ambaton da sayyidina Umar to amma kuma har yanzu sayyidina Umar yana cewa munafiki wanda zuciyarsa akwai shakku a zuciyarsa akwai munafirci shine baya bada uzuri amma wallahi mumin yana bada uzuri duk abin da wani ya yi kuskure ba shi uzuri annabi Isa wani ya gani yana sata kai me kake yi sata kake ko yace wallahi ba sata nake ba yace a ido na ne yake nuna mun haka na ƙaryata ido na shikenan aka wuce gurin to da ka rika biya mutane uzuri tare da cewa sayyidina Umar kuma ya sace wata magana yace duk wanda ya kai kansa gurin da za a iya masa mummunan zato sai wani ya masa mummunan zatan to kar ya zargi kowa sai kansa fala yalumanna illa nafsa duk gurin da ka san in ka je za a yi maka mummunan zato to kar ka kai kanka gurin inda ka san za a iya ma mummunan zato saboda mutane a ɗabi'a su ba su da adalci mutane a ɗabi'a su shedan yana yawo a cikin jininsu kamar yadda mun sha karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nana na safiya da azumi ne a goman karshe annabi yana masallaci yana itikafi matar shi ta kawo mishi ziyara safiyatu bintu huyay ibn akhtab ta tashi za ta tafi annabi ya raka ta har gindin harabar masallaci sai suka tsaya za su yi sallama suna dan hira kuma ga duhu ga dare ya raba sai waɗansu mutum biyu suka zo wucewa suka ga annabi a tsaye da wata mata kuma a cikin duhu sai suka kama sauri sai annabi ya ce a ku tsaya su waye mu ne ya manzo Allah to wannan da kuke gani na tsaye da ita mata ta ce a wallahi ya maza la ai yace a ba wani ku dai wannan mata ta ci shi shedan da kuke gani yana yawo a jikin mutum annabi yace kamar da jini yake yawo ina tsoron kar ya jefa muku sharri wa inni akhafu an yaqdhifa fi qulubikum sharra aw fi qulubikum shay'an ko ba komai annabi ya tsire musu wannan tunanin idan suka tafi suna tunanin to mun dai mun ga annabi tsaye da mace to wai matarsa ce ko kuya akai wannan tunanin kawai sun halaka wallahi domin annabi suke mummunan zato kuma shedan din zai iya sa musu da haka annabi yayin ma zai kautar da wannan shubhar yace mata ta ce safiya ce a wata ruwa ma aka ce annabi yace tire fuskar ki su ganki mata ta ce safiya ce dan kar ku je ku annabi mummunan zato ashe wannan me yake nunawa idan har annabi yana kokarin kautar da kansa daga mummunan zato da ni da kai mu yafi dacewa mu rika kaucewa irin duk wani mummunan zato da za a iya mana ko ba dan Allah ba musamman malami musamman almajiri musamman wanda ya danganci zuwa ga addini musamman mai wa'azi duk abin da ka san za a yi ma mummunan zato yi kokari kai maganin sa to da mutanen galiban ba adilai bane ba masu ba da uzuri bane to shine ubangiji yace ubangiji yana kokarin kyautata ayoyinsa domin abinda shedan din ne yake jefawa a cikin zukatan masu ciwo domin zuciya tana da ciwo ciwo na munafurci ciwo na hasada ciwo na kulli ciwo na kaza ciwo na kaza fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada fayadma alladhi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'rufa akwai ciwon zuciya rashin lafiyar zuciya saboda malamai suka ce zuciya kala uku ce kalbin marid zuciya mara lafiya ita ce zuciyar musulmi da take cike da waɗannan matsaloli ya kasa wanke ta in ya ga wani da ni'ima zai ji ba daɗi zai hasada zai ƙoƙarin ɓata shi shi yasa aka ce a riƙa ɓoye ni'ima an biya maka maka to karka ga kowa sai in ka ji ka tashi tukuna dan in ba haka ba sai wani ya lalaba ya lalaba sai alhaji yanzu wani ka biya maka to zuwansa bakwai fa kenan fa me laifi ka biya wanda bai taba zuwa ba fa sai ya yi kokari ya bata abu au dama ya taba zuwa ai zuwansa ya kai na bakwai kenan yanzu wani kuma akwai wanda ba taba zuwa ba alhaji kaga an sa wa alhaji shakku shi kuma hasada ce ta kai shi to sai ka boye sai ka boye sai ka ji abin ya tabbata sai yadda ko hasada ne za hasada babu yadda zai da kai sai ta aigo ba za a tashi ba shi kenan ba to duk wata nima a rika kokarin boye ta har sai an ga ta tabbata tukuna saboda masu rashin lafiya a cikin zukatansu akwai kuma zuciya matacciya mayyita ta riga ta mutu ita ta zuciyar kafirai ba ma imanin gaba ɗaya akwai kuma zuciya salim kalbin salim kubutacciya lafiyayya wankakkiya garai ita ta zuciyar da Allah ya ce ba wanda zai tsira ranar kiyama sai wanda ya zo gurin Allah da ita yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim zuciya kubutacciya Allah ya ba mu irinta wali yaj'ala ma yulki shaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wadanda akwai zukatansu akwai ciwo sai Allah ya sanya wannan abin da shedan ke jefawa sai ya zama musu fitina ba za su yi imani ba ba za su gane ba sai ya zama musu kariya game da gane gaskiya wal qasiyatu qulubuhum da wadanda zukatansu a bushe suke karkaf babu alamar imani to kullun abin da shedan ya jefa musu shi suke tunani wa innal zalimin lalle azzalimai masu shirka masu sabo masu muguwar zuciya lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa bana sun bata mai nisa Allah ya tsare mu na'am
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا
بِهِ
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
نعم
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَمَا وَدَنْ دَاكَ بَاسِ إِلِمِي waɗanda aka ba su ilimi waɗanda aka ba su shiriya waɗanda aka ba su fahimta waɗanda suke da kyakkyawar zuciya sai Ubangiji ya amfani da ilimi so da dama Allah yakan yabi ilimi wayar alladina utul ilma bal huwa ayatin fi qulubil ladina utul ilma ko fi suduril ladina utul ilma قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين من قبلك إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا والذين أوتوا العلم ودن ذاك باسو علمي معنى الله هنا يبان معلمي ما سو علمي ما سو فهمت ودن أوبنجدي يهوري مس علمي تو وندي كد علمي هنا ده سوكين يغانو أبوبوا amma jahilin da ba shi da ilimi ba zai taba gano abubuwa sai an kai ruwa rana da shi sai an dade ana ta wahala sai an ji ana cewa ai masa bayani na minti 20 amma malami mai ilimi wallahi cikin minti ɗaya minti zai gane ba sai an yi dogon sharhi ba ai kaza 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 ne aka ce sai an wuce gurin amma jahili sai an ba a hankali dole sai an yi ta bayani an yi sharhi an yi tafsili an ja bakin an yi kwamin an yi kazan ya ce ban fa gane ba sannan sai an sake masa bayani iri-iri to wannan su suke da matsala amma Allah ya ce wali ya alamar ladina utul ilma Ubangiji yana haka domin waɗanda aka ba su ilimi su sake sanin cewa annahul haqqu wannan ƙur'anin gaskiya ne min rabbika daga Ubangijinka fa yuminu bihi sai su ƙara imani da shi فتخبت له قلوبهم سيذكاتن سساك رنقفاوة سساك سام النطوة سساك سام سرندة سساك سام خشوء سين والمخبتين مخبتين واند سكي سرندة سكي ميك وياك الله مدوك تنسرك تدمع إلمي باش دا مطلع سيدة إما تنزي دمانتو إلميني نسان زوتيا تواناكم دبا وإن الله لهادي الذين آمنوا لله وبنجدي تبس والله ما شريه ده ماسو إيماني ني إلى صراط مستقيم دوا غا هانيا ما ديديسيا غاشا أنت سنا ده إيماني كما أنت الله ينا تي غبا ده شريه دس أشي هر كل مؤمن ينا نيمان شريه ينا نيمان كاري كل منا تو الله كشريه دمو الله كغانا دمو ذاك جو كل مؤمن ينا فدن هكا تو الله يسامو غاني تو دابك غاني بني كا غاني amma kana so Allah ya ƙara ganar da kai yanzu ko annabi yana addu'a yana so Allahumma hadini wasaddidni Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada hadisin annabi Allahumma hadini wasaddidni Allah ka shiryar da ni kuma ka daidaita ni ka dora ni akan daidai Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada Allah ina roƙon ka shiriya was-sadada da daidaito da tsayawa akan gaskiya kenan daidai ne ka rika roƙon Allah Allah ka ci gaba da shiryar da mu kullum mumin yana fadin haka Allah ka ganar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka dora mu akan daidai shin da ba akan daidai kake ba akan daidai kake amma kana buƙatar ƙari kana buƙatar ziyada kana buƙatar ƙarin ni'ima kullun ta shiriya wa inna Allaha lahadi alladhina amanu lalle Ubangiji wallahi mai shiryar da masu imani ne ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kyakkiya shararriya wadda ba ta da kaya ko kada na'am
wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin min hatta يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
ولا يزال الذين كفروا أما وذلك كافرت كل بعضا سكشبا في مرية منه suna cikin shakku da kokanto game da wannan alkur'ani. Kaga Allah ya ce wala yazalu, ba za su gushe ba. Alladhina kafaru, wadanda suke kafirai, kullum fi mirya, suna cikin shakku da kokanto a cikin zukatansu game da wannan qur'ani. Hatta ta'tiyahum as-sa'a, haka za su ta zama har alkiyama su ta tsaya ta zo musu. Kaga an yi magana alkiyama. Alkiyama ta zo musu bagatatan faj'atan ba zato ba tsammani. Aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim, ko kuma azabar rana wadda take shu'umar rana aqim ta zo musu. Ma'ana kafirai kullun a cikin shakku da kokanto suke. Me yasa? Saboda shedan ya jefa wancan kokantan da shakku a cikin zukatansu game da wannan Qur'ani. To haka za su yi ta zama har alkiyama ta zo ta same su ba zato ba tsammani. Abinda ake nufi da kiyama ta zo, mutuwa ta zo ta same su a gida, bagatatan ba zato ba tsammani, ba su yi imani ba. Ko kuma an yi maganar kiyama, sai kuma Allah ya ce aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim. To azabu yawmin aqim, wasu ka ce alkiyama din ake nufi karo na biyu, ko kuma azabar wani yini aqimi ya zo musu. Wani yini ne? Shi ne yinin alkiyama. To har sai ka ce abin ya zama kamar gwaranci. Wannan ta biyun ba kiyama ake nufi ba. Wasu ka ce kiyama ake nufi. Abin da ya sa kiyama ake nufi, saboda ayar gaba Allah ya ce al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum, domin mulki a wannan rana kaga kiyama ake nufi kenan. Wasu ka ce a'a, ba kiyama ake nufi ba fa, ana magana ne game da kafiran Makka, cewa ba za su gushe ba, suna shakku, suna kokanto har mutuwa ta zo ta same su, alkiyama su ta ba musu bagatatan, ko kuma azabar ranar yakin Badar ta zo musu. Yawmin aqim suka ce yawmu Badarin ake nufi, ranar yakin Badar. Kuma ranar yakin Badar ita ce ranar da aka karkashe mafi yawa daga cikinsu, kuma sanadidu Quraysh, manya-manyan jigon arnan kafirai irinsu Abu Jahal, irinsu Shayba ibn Utba, irinsu Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, manya-manyan arnan duniya na wancan lokaci, da a lokacin aka kashe su ba su yi imani ba. To ko dai kiyama ta zo ta same su suna gida, mutuwa su ta zo, ko kuma azabar wani wuni mai sha'umi ya zo ya same su, shi ne ranar Badar. Galiban malaman tafsiri sun fassara da cewa yawmu Badrin, ranar yakin Badar ake nufi. Me yasa suka ce idan mace ba ta haihuwa, Laraba suna ce mata almar'a aqim, mace bakarara wadda suna ce mata aqim, yani mashauma wadda take kamar shu'uma ba ta haihuwa. Sai Ubangiji ya amfani da wannan kalma, ranar da za a karkashe su, ranar da za su mutu a hannun musulmi, da rana mai shu'uma, rana wadda za su sha wahala a cikinta, za su yi bakin ciki. Makka za a wayi gari ana jimami, ana kukan mutuwa. To wannan ita ce azabu yawmin aqim, azabar wani yini bakarara wanda an kashe su, an wulakanta su, wasu an jefa su a rijiya, ita ce ranar yakin Badar. Amma dai wasu malamai suka ce kiyama din ake nufi, watan kiyama mutuwa ake nufi, duk mutumin da ya mutu alkiyama ta tsaya. Haka ne ko? Idan ka mutu alkiyamar ka ta zo. To amma azabar ranar kiyamar ai ba ta zo ba. Sai Allah ya ce to haka za su kasance har alkiyama su ta zo bagatatan, ko kuma azabar wani yini wanda wannan yinin mai shu'umci, yini mai hadari, yinin da daga shi babu ainihin wato dare, kamar mace ce marar haihuwa azabar wannan yini za ta zo musu sai ranto yanzu azabar ranar kiyama din ake mishi to duka zai iya yiwa fasara ce ta malamai daban-daban kowa da abin da yake gani amma alayyi halin ana nufin dai azaba da bala'i zai zo musu kafin su kasance sun yi imani Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ya ce mi
al-mulku yawma'in lillahi yahkumu bainahum
na'am
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
نعم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين
الملك يومئذ ملكي أوان رانا ترانك يا مكينا لله babu shakka ya tabbata ga Allah ma'ana mulki da sarrafa rayuwa da sarrafa al'amura da fada aji da yanke hukunci a wannan rana ya tabbata ga Allah ne shi kadai liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar a wannan rana mulki na waye na Allah ne abinda yake nufi Allah ne kadai mai tacewa ba wanda yake magana ba wanda yake ce uffan al-mulku yawma idhil lillah yahkumu bainahum ubangiji ta'ala zai yi hukunci a tsakanin su domin shi yake da mulki shi yake da sarrafawa alladhina amanu lalle kago wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka hada da aiki nagari fi jannatin na'im suna cikin aljannatakain ta ni'ima da'iman Allah yana hada imani da aiki nagari imani da aiki na kwarai saboda a hada suke idan mutum yayi imani sai ya aiki nagari innal ladina amanu wa amilus salihati wal ladina amanu wa amilus salihati duk inda ka ji imani sai an hada da aiki nagari sai jannatin na'im suna cikin aljannoni janna jannat an-na'im aljanna wadda take ta ni'ima wal ladina kafaru amma wadanda suka kafirta وكذبوا بآياتنا سنا قرية آيوهم فأولئك لهم عذاب مهين سوكا وإنن سنا دوتئرن عذابا تولا كنتي عذابا ود باب كرامة باب متنتي أتسنتا فما يهين الله فما لهم من مكرم دو واند ألا يقول لك أن تشكوا باب واند يسجل بماشي الله تعالى يتريم أبند مكفدا دي دي الله يبام لادا واند مكي كسكري Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi